الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوكان ومتى شاءوك قوتا ذو القعدة شكرة الدبوطايا hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da 13 ga watan 6 shekara ta 2022 shekara miladiya zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min aljinni washaitan wallafar babban malami al-sheikh Wahid Abdusalam Bali hafizahullahu ta'ala wanda idan ba a manta ba a wancan sati da ya gabata muna cikin al-faslur rabi' ne fasali na hudu alaqatul shaitan ko alaqatul jinni bil insan alaka dake tsakanin aljanu da mutane ko alaka dake tsakanin shaydanu da mutane kuma muna gabar da malanke mana bayani yadda shedan ke zuwa yayin da mutun ya kwanta bacci akwai abubuwa da dama da shedan yake zuwa ya masa dan ya cutar da shi to inda gabar da malam ya tsaya yi mana bayani shine inda shedan yake zo a cikin bacci ko a cikin mafarki ya farke ya firgita mutun ya razana shi ya sa masa tsoro a cikin baccin sa to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba mu mafita daga wannan yace duk lokacin da mutun yayi mafarki mara kyau idan ya tashi abu na farko shine sai yayi tofi a hannun hagunsa guda uku sannan a ya nemi tsari da wannan abin da ya gani daga cikin baccin sa sannan kuma ya nemi tsari da shi shedan din da shine ya jawo mafarki mara kyau sannan ya juya daga bangaren da yake kwanciya a kansa sannan ya tashi ya salla abin na ƙarshe shine kada ya ba kowa labari idan ya waye gari waɗannan sune abubuwan da malam ya kawo mana kuma kowanne ya dauke shi ɗaya bayan ɗaya yayi mana bayanin amfaninsa da mahimmancinsa a wajen wannan al'amari na mugun mafarki idan mutum yayi sai dai abu guda ɗaya ne nake gani ban dan yi bayani akan sa sosai ba shine abin da ya shafi sallah ma'ana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idan mutum yayi mafarki mara kyau daga cikin abin da zai shine ya tashi ya sallah sallar da ake nufi ita ce sallar nafila ko da raka'a biyu ce ba kuma lalle ya kasance kiyamul layli bace idan kuma lokacin kiyamul layli ce ma ka tashi kai kiyamul layli ya wadatar idan ma ba lokacin da za ka yi kiyamul layli ba ce kana gani akwai ragowar daren da kake ajiyewa don ka tashi ka yi sallah to babu laifi ko dai raka'a biyu ce ka tashi ka yi ka koma ka ci gaba da baccinka saboda akwai alaka mai girma tsakanin yaye takaici da kunci da matsi daga rayuwar dan adam da kuma sallah akwai wannan shi sa kaga idan mutum yi mafarki mara kyau shedan zai firgita shi ne ya razana shi ya sa masa damuwa to hanyar da mutum zai bi wajen tafiyar da wannan damuwar shine ya tashi ya sallah shi sa hadisi ya tabbata ingantacce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance ɗaya daga cikin sabban sa yake ba mu labari cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila salah duk lokacin da wani al'amari ya damu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi masa kunci yace fazi'a ila salah sai ya gaggawa yayi sauri ya tafi zuwa ga sallah ma'ana ɗaya daga cikin abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake warware damuwarsa da shi shine sallah da zarar annabi wani abi al'amura sun rikici ya shiga cikin damuwa to abinda yake fita daga cikin damuwar ita ce sallah sai tashi je alwala ya karbata sallah shikenan da ya shiga cikin sallah kuma sai ya manta da duk wata damuwa da takaici sai kuma tunanin Allah madaukakin sarki ya zo masa saboda haka ɗaya daga cikin hanyoyin da ake bi wajen warware damuwa shine me ita ce sallah shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wa ju'ilat qurratu aini fi salah an sanya sanyin idanuwa na an sanya farin ciki na da jin dadi na a cikin sallah eh duk lokacin da annabi ya kabarta sallah ya shiga to duk wani al'amari na damuwa na duniya kuma annan mantawa yake da shi eh a lokacin kuma farin ciki da nutsuwa sai su saukarwa annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi to kaga inda a ce zan bar kayin sallah irin ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to da duk damuwoyin da muke ciki mun fita daga cikin su eh sallah ce da idan aka shiga cikin ta to akan raba gari ne da duk wani tunani da ya shafi duniya duk wani abin da ya shafi duniya kuma sai a kyale shi sai kuma dauko tunanin Allah subhanahu wataala da abin da ya shafi lahira kuma sai ai tayi to kaga ka bar duniya kina yanzu ka dawo lahira to duk abin da ya shafi duniya kuma sai ka manta shi lokacin da ka gama sallah kuma sai ka ga cikin ikon Allah wancan abin da yake damun ka sai ka ka manta da shi shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani yace wasta'inu bisabri ne wassala kaga yace ku nemi taimako kawai abin da yace kenan ku nemi taimako na Allah madaukakin sarki bisabri da hakuri wassala da sallah kaga duk lokacin da kaji an ce hakuri galibi zaka ga wani abu akai maka wanda ba daidai ba haka ne wani abu ne ya same ka wanda ba ka san sa duk lokacin haka kawai ba za a zo a ce maka wani kai hakuri ba eh yanzu mutum kuna cikin zaman lafiya da shi zai ce maka wani kai hakuri can ajima ya kara ce maka kai hakuri fa wani wani ka fa yi hakuri sai ka rinka zargi to menene ne kai mun ko ba haka bane yawa duk inda kaji an ce wani ya hakuri to ka san akwai wani abu mara dadi da ya same shi to Allah madaukakin sarki yace ku nemi taimakon Allah madaukakin sarki a cikin duk damuwoyin ku saboda ba ambata abinda za a nemi za a yi hakurin akan sa ba ya shafi duk wani abin da yake damuwa ne mara dadi ne zai hana ka saka zai maka kaza sai Allah madaukakin sarki yace to ku nemi taimakon Allah akan sa bi sabri na farko da hakuri sai kawo nabi yace bi sallah da kuma sallah ashe kun ga sallah ɗaya ce daga cikin al'amuran da Allah madaukakin sarki yake tafiyar da mu'minai damuwar su a cikin ta shi sai kuwa mu yawaita sallah farillai da nafilful waɗannan nafilfili da ake a cikin yini da dare kada mu kyale su duk mutumin da yake yawan sallah na nafilfili zaka same shi walwalarsa da farin cikin sa da rashin damuwarsa ta sha bamban wallahi da wanda baya yi eh kuma ka gwada ka gani kai da kake yawan nafila kai waɗannan rawatib din guda 12 nan da annabi ya ce a cikin yini sannan kai qiyamul layl idan Allah ya baka dama irin su wannan sallar da ake da safi sallar salatul awabin din nan sallar walaha ita ma ka rinka yi duk wata sallah ta nafila da kasan ana yi ka rinka yin ta to zaka samu farin cikin ka da jin dadin ka da nutsuwarka sun sha bamban ko shakka babu da wanda baya irin abin da kake ko da yana salloli na nafila amma waɗannan sallolin da ka fi shi yin su zai kasance kuma ka fi shi kusanci da jin dadi da samun nutsuwa a cikin zuciyarka sama da shi Allah madaukakin sarki ya samu dace to shi yasa annabi ya ce idan kai mafarki mara kyau ɗaya daga cikin abin da zaka bi ka warware wannan damuwar shine kai sallah dan sallah babbar hanya ce da ake bi a warware damuwa Allah madaukakin sarki ya samu dace gaba da zamu tashi mala yace ash-shaytanu yadhhaku min al-mutafa'ibi wata hanyar da shedan yakan bi a domin cutar da dan adam shine mala yace shedan yana yin dariya dariya irin ta mugunta eh akwai dariya ta nishadi akwai kuma dariya ta mugunta to shedan yana yin dariya ta mugunta da keta min al-mutafa'ibi ga mutumin da yake yin hamma eh hamma dai da muka sani duk lokacin da mutum yayi hamma ya wage bakin nan to shedan dariya yake masa dan ya ga abin da yake so malati wa zalika li anna at-tafa'uba yanshau 'anil kasli saboda ita hamma tana tasowa ne ta samo asali ne asali daga kasala ma'ana galibi abin da ke kawo hamma zaga kasala ne ko dai mutum bacci yake ji eh kayi aiki ka gaji bacci kake ji sai ka kana ta hamma ko kuma mutum yunwa yake ji lokacin da mutum yake jin yunwa shi ma zaka ga sai hamma yake ta yi ko kuma mutum ya gaji ko da baya jin bacci yayi aikin da ya gaji sosai jikinsa yayi la'asar to shi ma zaka samu yana yin hamma to kaga duk waɗannan abubuwan guda uku lokaci ne da mutum yake me yake cikin halin da ba haka yayi so ba ma'ana jikinsa duk ya mutu akwai kasala a jikinsa to asali duk lokacin da jikin mutum kuma yake cikin kasala zaka samu wani aiki na alkhairi bai fiye shigowa a lokacin ba amma zaka ji baka ji dadin sa ba idan karatun alqurani zaka yi kana jin bacci ya kake ji ko ka gaji ko kana jin yunwa da Allah yana yi yadda ya kamata ba zai yi yadda ya kamata ba haka nan idan sallah zaka yi duk abin da zaka yi na ibada zaka ga idan kana cikin kasala abin ba zai baka damar ka yi shi yadda ya kamata ba to ita hamma tana samu asali ne daga kasala fa yakuna al-mutasaibu fi halatin la yastati'u ma'aha ay yuaddi at-ta'ati ala akmali wajhin sai kasance mai yin hamma a wannan lokacin fi halatin yana cikin wani hali la yastati'u ma'aha ta yadda ba zai iya samun dama tare da wannan hammar da yake yi ba ayu addi ta'ati ta'ati ala akmali wajhin da ya bada yayi aikin da'a a bisa mafi cikar a fuskar da ake bukata shine bayan da na gama yi yanzu duk lokacin da mutum yake cikin yake hamma to akwai gajiya ko yunwa ko bacci a tattare da shi zaka samu ba zai yi da'a yayi ibada a fuskar da ake bukatar ta ba ko mutum karatun alqur'ani zai yi zaka samu rabi da rabi ne rabi yana yi rabi kuma yana gengedi ko yana bacci ko yana hamma ko wani abu makamancin haka wa mimma yadhahu ash-shaytanu daga cikin abin da yasa shedan yake yin dariya idan mutum yayi hamma annal mutafa'iba hakika shi mutumin da yayi hamma yakunu fi manzarin ghayr jamil zaka same shi a zaka same shi a yanayi mara kyau ma'ana mutum zaka samu ya zama wani iri fuskarsa ta munance shine manzar ghayr jamil ma'ana yanayin sa zaka samu ya canza duk yadda mutum yake idan ya bude baki to sai ka samu idan sa yayi kanana fuskarsa ta tattaso hancin ya bude to sai ka samu yayi wani iri to shi kuma wannan yanayin da mutum zai shiga na munancewa ya zama mara kyau to shine ke wa shedan dadi sai kuma gefe sai ta kilkila maka dariya sai kuma gefe sai ta dariya walizalika shi sa yaqulu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi tira da aminci su kara tabbata a gare shi yake cewa inna allaha yuhibbul utas hakika Allah madaukakin sarki yana son atishawa atishawa ba ita abu ce da Allah madaukakin sarki yake son sa wa yakrahu at-tafa'uba amma Allah madaukakin sarki yana kin baya son hamma Allah madaukakin sarki baya son hamma to kaga duk abin da aka ce Allah madaukakin sarki baya son sa me ya kamata kai masa ka guje shi duk abin da aka ce kuma Allah madaukakin sarki yana so kamata yayi kokari ka yi shi ko kuma ka je kusa da shi ko ya kasance yana tare da kai shi yasa wasu daga cikin malami har zama ma suke su duba alqur'ani su ga akwai gurare da yawa da Allah madaukakin sarki ya ce wallahi yuhibbul kaza wallahi yuhibbul kaza da kuma inda Allah ya ce wallahi la yuhibbu kaza wallahi la tattara su me yasa dan su duba su ga duk abinda Allah madaukakin sarki yake so din suffofi ne su ga sun shiga cikin irin suffofin idan wasu nau'i na mutane ne su ga sun shiga cikin irin nau'i na mutanen idan wani aiki ne su ga suna cikin irin aikin su duba kuma su ga duk inda Allah madaukakin sarki ya ce la yuhibbu kaza baya san me kaza sai su duba su ga sun shiga ciki dan su yi kokari su wufsa fita idan ba sa ciki kuma su kara nesanta kansu da wannan siffar to duk abin da aka ce Allah madaukakin sarki baya san sa gudun sa ake to ita hamma Allah madaukakin sarki baya kaunarta baya san ta amma atishawa Allah madaukakin sarki yana san atishawa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fa idza aqasa idan bawaye atishawa fa hamidallahi ya gode wa Allah madaukakin sarki yace alhamdulillah idan mutum ya atishawa sai yace alhamdulillah sai annabi yace fa haqqun ala kulli muslimin sami'ahu to a lokacin haƙi ne ma'ana aka ce haƙƙi abinda yake ya zama wajibi tilas a kanka haƙƙi ne akan dukkanin wanda ya ji shi a tishawa sannan ya ce alhamdulillah ayu shammitahu da ya gaishe shi a tashmit shi ne suka ce masa yarhamukallahu Allah ya maka rahama amma sharɗi shi ne sai ya ce mai alhamdulillah idan mutum ya yi a tishawa sai ya yi shuru to kai ma sai ka yi masa shuru idan ya yi shuru sai ka yi masa shuru sai dai idan zaka iya tunatar da shi daga cewa bawan Allah baka ce alhamdulillah ba to in ya faɗa kuma sai ka biyo shi da yarhamukallah amma dai in mutum ya atishawa bai ce alhamdulillah ba to wannan haƙƙi na sa ya tare yadda shi nake ce masa me yarhamukallah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wa amma tafa'ubu amma shi hamma ko ita hamma fa huwa min ash-shaytan daga shedan yake ma'ana shedan ne yake sawa mutum ya rinka yin hamma falyaruddahu mastata'a duk lokacin da mutum yayi hamma yayi kokari ya mayar da ita gurgurdan abin da zai iya yi ya kokari ya hana ta fitowa gurgurdan abin da zai iya yi zamu ji hanyar da ake bi a rufe baki insha Allah ta'ala fa idza qala ha idan mutum ya atisha wannan ya wage baki ya ce ha din nan da mutane suke sai mutum ya wage baki ya bude shi duka hakan hangotin cikin bakin sa wai hamma yake wannan ba ladabi bane na addinin musulunci yan uwa ba daidai bane a matsayin ka na musulmi ka dinga irin wannan hamma idan mutum irin wannan bahika minhu shaytan annabi yace a lokacin shaytan yana nan yana masa dariya in ji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk lokacin da kai irin wannan hamma ka bude baki to shaytan yana gefe yana maka dariya ba daidai bane wannan shine abinda hadisin ya koyar da mu ladabin atishawa da ladabin hamma. Ita ladabin atishawa daman da kai sai ka ce alhamdulillah. Idan ka ce alhamdulillah wanda yake duk kusa da kai a lokacin kuma ka dora masa wajibi sai ya ce maka rahmukallah. Idan ka ji dan uwanka ya atishawa sai kai shiru ya ce kuma alhamdulillah to a lokacin abin da kai saban Allah ne. Ba daidai bane. Ka saba Allah madaukakin sarki, ka bar abin da yake haƙƙi ne a kanka. To dole ne ka ce masa yarhamukallah. To shi kuma idan ka ce masa rahamukallah sai ya ce yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Allah ya shiryar da ku ya kuma gyara halayenku ya kuma gyara dabi'unku, shine abinda mutum zai faɗa. Malamai suka ce idan mutum ya atishawa ya ƙare to sai suka ce kaga a lokacin ya fita daga haddi na dabi'a na atishawa. A lokacin idan mutum ya ƙare ta kai guda uku ta faka to a lokacin kuma rashin lafiya ne mara yake yi kenan. Sai ka ce masa shafakallah. Allah ya baka lafiya. Allah ya baka lafiya. Haka wasu malaman suka faɗa. Idan ya ƙare sai ka ce to shafakallah. Allah ya baka lafiya. Yanzu kuma ya fita daga haddin atishawar da aka sani ta ɗabi'a. Ita kuma hamma dama idan mutum yayi sai ya maida bakinsa. Wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi. Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul adab babu ma yustahabu min al-utas. Imam Muslim ya fitar da shi a cikin كتاب الزهد والرقائق باب تشميت العاطس. وفي صحيح مسلم حكنا وتروير حديث تازو أسكن صحيح مسلم أن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه دقى ببن صحابي أبي سعيد الخدري ألا من أكين سركي كارم سير دا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتيكيك أن نبت إذا دأمن تسأر تبت أقريش يتي إذا تثاءب أحدكم إذن أيونك ييهم falyumsik biyadihi ala fihi to ya kame hannunsa akan bakinsa fa inna ash-shaytana haqiqa shaydan yadkhulu yana shiga cikin bakin kun ji wata illar yan uwa a lokacin da kai hamman nan ka wage bakin nan ka buɗe shi gaba daya to shikenan shaydan ya samu dama sai zai ya fada cikin bakinka to kaga me kake tsammani shaydan a cikin bakinka kaga da matsala da matsala dole kaji ana ta dura-duran ashar ana ta abubuwan da bai dace ba to shaydan ya samu damar da zai shiga jikinka ko da kai addu'a a baya idan kai wannan ka bude to dama ka bashi shikenan sai ya shiga bakinka kuma sai ya ci gaba da cutar da kai to idan ku kalli abinda annabi ya ce shine falyumsik mutun ya kame bakinsa yadda mutun zai shine asali ma wata rawaya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gari cewa falyakzim mutun ya gimtse idan mutun ya ji alamun hamma ta to masa to kada mutun ya bata dama mutun ya ta kokari ya dakile ta tun daga cikin kafin ta gama fitowa mutum ya dakile ta mutum ya tarfa bakinsa ta yadda zai iya to idan ya kasa control ɗinta sai ta fito to sai mutum kuma shine falimsik biyadi alafi sai mutum ya sanya hannunsa akan bakinsa sai mutum ya haka ya rike bakinsa haka kai abinda ake so kenan ba wai sai ka buɗe bakin gaba ɗaya kuma za ka yi haka ba a'a tun da farko in za ta yi kawai ka haka ka rike bakin haka kada ka bashi ya buɗe gaba idan buɗewar ne ba a soye to shine hanyar da ake bi wajen rufe baki. قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني يتي أتكين فتو الباري يحتمل أن يراد الدخول حقيقة يتي ذات إيه يوا أبند أكي نبي ده شيطان ينا شقا تكين باكين متن يتي شقاني نهكيك أنا تبس شيطان سأل لذي شقا تكين باكين متن دم بابا أبند ذهاني شيطان أتي شقا تكين متن شقا باكين متن وهو ما ليتي إن كان الشيطان ضد يتوى shaydan ya kasance yajri min ibn adama yana gudana a jikin mutum majrad dam yadda jini yake gudana lakinnahu la yatamakkanu minhu ma dama zakira lillahi ta'ala sai dai shaydan baya iya samun damar wannan gudanar da shiga jikin mutum matukar mutum yana cikin ambaton Allah madaukakin sarki kai azkar ɗinka na safe ko ka ambaci Allah madaukakin sarki to wannan gudun da shaydan zai shiga a jikinka ya cutar da kai ba zai iya ba sai dai ya kalle ka daga nesa والمتصائب اما شي متمن da yake hamma fi tilkal hala a wannan halin bai rufa bakinsa bai ba bakinsa a bude to ghaira zakiran bai kasance daga cikin mai ambaton Allah madaukakin sarki ba ghaira zakirin fa yatamakkanu shaytan min ad-dukhuli fihi haqiqatan a lokacin sai shaydan ya samu cikakkiyar daman da zai shiga cikin bakinsa a tabbas haqiqance wa yahtamilu wasu malaman suka ce kuma abinda ake nufi da shiga cikin baki ay yakuna atlaqa ad-dukhula wa arada at-tamakkul min annabi yayi amfani da kalmar shiga ne amma abin da yake nufi shedan zai samu damar mamayarka shedan zai samu tamkini zai samu damar samun tabbatuwa a jikinka wajen ya cutar da kai li'annahu min sha'ani man dakala fi shay'in malaiti ibn hajar yace saboda ai abu ne da yake sananne ga dukkanin abin da ya shiga cikin wani abu ay yakuna mutamakkinan minhu zai samu tabbaci a cikin wannan abu intaha zancen da aka dauko daga fatul bari ya tiki abinda malai ke so ya nuna mana anan shine wasu malaman suka ce abinda ake nufi da shiga cikin baki ko ba shiga cikin baki hakikatan ba a'a abinda ake nufi shedan zai samu damar mamayar dan adam ya kasance ya samu damar cutar da shi da sashin abubuwan da bai dace ba to amma dai kalmar farko ta shiga cikin bakin hakikatan ta fi gasgato akan hadisin tunda babu wani abu a zahiri ko wani nassi da zai zo ya kore shiga shedan din cikin baki babu shi tunda mun ji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gareshi ya gaya mana cewa shedan yana yawo a cikin jikin cikin jinin mutum to me zai hana shedan ya shiga cikin bakin mutum ai baki ɗaya ne daga cikin kofofin da shedan zai iya samun dama ya shiga cikin mutum yake shiga ta kofar gashi ma saboda iska ce zai iya shiga ta nan bare kuma baki kaga shi yafi sauki saboda haka dan shedan ya shiga cikin bakin mutum wannan babu abin da babu wani nasi da zai kora wannan qalan nawawi imamu nawawi Allah madaukakin sarki masa rahama yace qalal ulama malamai suka ce amara bi kazmi tafa'ubi wa raddihi annabi yayi umarni da gimtse hamma wa raddihi da kuma mayar da hamman ma tun daga farko kan ma ta fito ووضع اليد على الفم على الفم دكما طور حنو اكن باكي لالا يبلغ الشيطان مراده لالا يبلغ الشيطان مراده سبب كد الشيطان يكاي زوا غ ابن دا يكي نفي مي ابن دا يكي نفي من تشويه صورته من تشويه صورته تيد زي موننتا صوره متين اذا متين يبودا باكينسا غبا ديا ودخول فمه دكما شيغا سكين باكينسا وضحكه منه لكم اي مسا داريا انتهى maganar da aka dauko daga Nawawi ta kare anan wajen min aljamili sai malam wahidi yace daga cikin abu mai kyau kuna anan wajen annabkura ma rawahu ibnu abi shayba madan ambaci abinda abubakar ibnu abi shayba ya rawaito wal bukhari fi tarikh imam al bukhari ya rawaito shi ma a cikin littafin sa na tarihi ba littafin sa sahihi ba imam al bukhari bayan sahih al bukhari da aka sani yana da littafai da yawa da ya rubuta sai dai Imam al-Bukhari ya sanya sharadin inganci ne kadai a sahihin sa Sahih al-Bukhari da ake fada shine Imam al-Bukhari ya sharadanta cewa duk hadisin da zai kawo a cikin sa ba zai kawo wani ba sai ingantacce amma sauran littafan Bukhari akwai hadisan da suke ingantattu a cikin sa akwai wanda ba su inganta ba akwai su Adabul Mufrad akwai su Tarikhul Khabir akwai littafan Imam al-Bukhari da yawa wanda littafi ne na tarihi da Imam al-Bukhari ya rubuta to a ciye kawo wannan hadisi kuma hadisi ne min marasil Yazid ibn al-Asam daga marasil na Yazid ibn al-Asam aka ce marasil jam'i ne na mursal mursal shine hadisin da sahabi ya jingina shi zuwa ga annabi ira da aminci tsara tabbata a gare shi na ɗaya daga cikin nau'o'i na hadisai da'ifai wanda malamai suke ambata kai tsaye tabi'i ba sahabi ba tabi'i kai tsaye tabi'i sai ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce kaga idan tabi'i ce annabi ya ce ya goge wa kenan ya goge sahabi tunda kamata ya ce tabi'i ya ce sahabi ya ce sahabi kuma sai ya ce wa ya ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce to shi kuma tabi'i kai tsaye kawai sai ya ce annabi ya ce kaga yayi tsallake kenan to wannan hadisi irin wannan hadisi sai a ce hadisi ne mursalun yawa yana ɗaya daga cikin nau'in hadisai da suke ba'ifai amma wani mursal din akan samu wata hanyar kuma ya samu haduwa ma'ana an samu ta hanyar da kuma sahabi ya rawaito shi to wannan hadisi Bukhari ya rawaito shi ne a cikin marasil na Yazid bin al-Asam qala abinda hadisi ke cewa shine ma tafa'aban nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama qattu tunda annabi yake bai taba yin hamma ba haka hadisi ke sallallahu alaihi wa sallam tunda annabi yake bai taba yin hamma ba sai dai kamar da na ga muku hadisin mursalin to amma za ku ga hadisin ko da mursali ne idan muka kalli daga inda hamma take tasowa hamma tana tasowa ne daga me daga shedan ko annabi ya ga mana hamma daga shedan take shi kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah madaukakin sarki ya cire duk wani rabon shedan daga zuciyarsa ya zubar haka ne
to kun ga tunda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk wani rabon shedan Allah ya cire daga jikin sa yayar dan an ce bai hamba wannan ba abun mamaki bane ai amma da ni da kaga duk muna hamba saboda mu akwai rabon shedan a jikin mu duka eh muna yin daidai muna yin kuskure muna yin abin da yake na da'a ne muna yin abin da yake na rashin da'a duka saboda mu Allah madaukakin sarki bai cire wancan rabon shedan daga jikin mu ba amma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi babu rabon shedan ko kadan a jikin sa shi yasa ko da hadisin bai inganta ba malamai sun yi shiru a kansa ba su yi inkarin sa me yasa saboda yayi daidai da waqi'i abin da yake na zahiri daga rayuwar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi malai ce aina yabitu shaytan gaba ta gaba kenan wa aina shaytan yake kwana ina ne makwancin shaytan fi sahihaini kai tsaye sai malai ya shiga cikin hadisi yace ya tabbata a cikin hadisin bukhari da muslim an abi hurairah radiyallahu anhu daga sahabi abu hurairah Allah ya kara masa yarda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idastayqadha ahadukum min manamihi idan dayan ku ya tashi daga baccin sa falyantathir thalatha marratin to ya fati hancin sa sau uku wannan umarni ne daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk lokacin da ka kwanta kai bacci idan ka tashi to ka sa ruwa a hancinka ka face shi wasu malaman suka ce wannan face hanci din ya kunshi face hancin da mutum zai yi ne a cikin alwala idan zai alwala ma'ana idan ka tashi zaka yi sallah daga cikin ayyuka zaka yi sallah a cikin ayyukan da zaka yi akwai alwala daga cikin ayyukan alwala kuma akwai me akwai face hanci me yasa annabi ya ce mutum ya face hancin sa sai ya ce fa inna shaytana saboda shaydan yabitu ala khayashimihi yana kwanciya yana bacci ne a cikin hancin mutum khayashim jam'i ne na khayshum khayshum shine cikin kofar hancin mutum daga ciki kenan to a cikin shedan yake kwana sai ya shiga ya baccin sa anan to idan mutum ya shiga idan mutum ya tashi daga bacci sai ya samu ruwa sai ya dan shaka sai ya fato shi kenan sai ya fato shi kaga an kaba shedan a cikin hancin ka shi ma akwai matsala wannan hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin hadisi bi lamba ta 3295 kitabu bada'il wahyi babu sifati iblis wa junudihi imam muslim ya fitar da shi a cikin hadisi mai lamba ta 238 kitabu taharati babu al-itar fil istitari fil istinthari wal istijmari wannan lafazi na muslim ne mala yace wal khayash wal khayshum الأنف أبدا كني في الخيشوم شيني هانتي الاستنثار كما أبدا كني في الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد استنشاقه شيني بتر دروا دغ هانتي بايا متن يشاق شيني دي أبدا مكتني نشاق روا والمقصود هو تنظيف الأنف من الداخل مالك أبدا كني في الشي شيني متن يتبتتي هانتي سدغ تكي دغ تكي إذا متن يتنشاق روا سيأتنشق تكي هانتي ba kamar yadda wasu suke ba galibi yadda ake shakarwa ƴan uwa galibi yadda ake shakarwa ba shine irin shakarwar da annabi ya koyar a cikin alwala ba wallahi galibi a cikin alwala yadda muke shakarwa za ga wani kawai dan dangula hanci ruwan yake kawai sai haka kwata kwata ba ruwan ba shakarwa yake idan ya yi wurin kawai shi kana kawai sai ga mutum inda ka san wuta yake dora a cikin yana daukewa abinda annabi ya ce mutum wa baligh filistin shaqi illa an takuna ko illa ayyakuna bi sa'iman haka annabi faɗa a cikin hadisi annabi yace idan kana alula ka zo shakarwa ka kai matuƙa wajen shakarwa ma'ana ka shakarwa ya shiga hancinka kada ka shaka shi yadda zai tafi maka kai ya cutar da kai ba shine abin da ake nufi ba amma dai ka shakarwa ya shiga cikin hancinka sai annabi yace sai dai idan mutum azumi yake sai ba a hankali kada ruwan ya shiga masa cikin hanci kuma ya karya masa azumi amma dai ka'idar shakarwa gaskiya ba kamar yadda da yawa daga cikin al'umma mu suke ba in kana kalle da mutane suke alula zaka gani mutum kawai dorawa yake a zan hancin ya dauki hannunsa shikenan ya gama wannan kuskure ne a cikin alwala gaskiya ba irin wannan alwala annabi ya koyar ba sallallahu alaihi wa sallam qala al-qadi iyad rahimahullah qadi iyad Allah madaukakin sarki masa rahama yace yahtamilu ay yakuna qawluhu sallallahu alaihi wa sallam zata yi wannan hadisin zai dauki cewa fadin sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yace fa inna shaytana yabitu ala khayashimihi shedan yana kwanciya a cikin hancin mutum yana kwana a hancin mutum abin da yake nufi ala haqiqatin shi ma yana nan a hakikar sa ma'ana shedan shiga cikin hancin mutum yake kwanta yayi bacci fa innal anfa a qabi iya da ce saboda shi hanci ahadu manafidil jismi allati yatawassalu ila alqalbi minha ko yutawassalu ila alqalbi minha shi hanci daya ne daga cikin hanyoyi ko tagogi da suke isuwa zuwa jikin mutum da suke a jikin mutum wanda suke kaiwa zuwa ga zuciyar mutum ma'ana hanci daya ne daga cikin hanyoyin da idan aka shiga ta nan za a iya kaiwa har cikin zuciyar mutum kala yace wa yahtamilu an yakuna al isti'ara wasu malaman kuma suka ce zata yi ace shiga cikin hancin ba haƙiƙa shiga cikin hancin bane isti'ara ne isti'ara kalma ce da malaman balaga suke amfani da ita ma'ana a arwata kalma ai amfani da ita ba a gurbinta ba in aka ce shiga cikin hanci ba abinda ake nufi shiga na haƙiƙa ba sai a dauki wata ma'anar sai a bata ba ma'anarta ta haƙiƙa ba fa inna ma yanqidu min al-ghubar suka ce abinda ake nufi da shiga cikin hanci abinda yake tattaruwa na kura da ke shiga cikin hancin mutum idan mutum yana tafiya yana kawai yana kowa kura ta gari da ɗan sauran datti-datti suna shiga cikin hancinsa wa rutuba da ɗan danshi-danshi da ke cikin hancin mutum idan suka haɗu ga kura ga danshi-danshi sai ya haifar da me sai ya haifar da ƙazanta wa rutubatil khayashim da kuma danshi-danshin da ke cikin hanci qadaratun sai su haifar da datti ko ƙazanta a cikin hancin mutum tuwafiqu shaytan wanda yasu dace da irin abin da shaytan yake so daman shi shaytan duk inda kazanta da najasa suke to shi yana wajen to abin da ake nufi shine shaytan yana son duk abin da yake najasa idan hancin mutun ya tara irin wannan kurar da najasa shi kuma shaytan abin da yake bukata kenan suka ce ba wai shiga shaytan yake ba haka wasu malamai suka bar amma dai shi ma kamar wancan ne yan uwa ba zai koru a ce shaytan baya shiga hancin mutun ba eh shaytan zai iya shiga hancin mutun wannan babu wani abu da yake a na daban a cikin sa wannan magana an dauko ta ne daga cikin sharhin Nawawi na Imam Muslim ana Imam Nawawi wanda yi wa Sahih Muslim sharhi qala al hafiz ibn hajar yace zahirin hadisin yana nuna anna hadha yaqa'u li kulli na'im hakan yana faruwa ga dukkan wani mai bacci ne duk mutumin da yake bacci idan ya kwanta to akwai yiwuwar shaydan ya shiga cikin hancin sa wannan abin da muka ambata ويحتمل أن يكون مخصوصا بمن لم يحترز من الشيطان بشيء من الذكر واسمع لمكم سكتي ذات يؤتي أبن دعك نفي دي شيشين واند دك بيك تنغو بيكار كانسا دا أدو أوي لكو سند زي كون تابتسي با سو أكي نفي واسمع لمكم سكتي اندي كون تابتسي كو كاي ذكي دي كو باكي ذكي دي بشيء نزي شغا أجسن كي كوانا سيدا إذن كاي ذكي دي كون تيرسا بزي باشي داما يتوتر دكي بسوا ذكرين دكي amma idan baka yi zikiri ba fa zai iya shiga ya zo ya kwanta kuma ya cutar da kai wasu malaman suka ce a'a ai yana iya shiga cikin hancin wanda bai yi zikiri bane kadai idan ka kwanta babu zikiri ba ambaton Allah sai shaytan ya shiga cikin hancin ka amma idan kai zikiri shaytan ba zai iya shiga cikin hancin ka ba wannan maganganu ne na malamai dai da suke kawawa domin tantance abinda hadisin yake nufi ka hadisi abi hurairata alladhi fihi kamar hadisin abu hurairah ne da a cikin sa annabi yace fa kanat lahu hirzan min ash-shaytan sai kasance abinda mutum ya karanta na ayatul kursi ko addu'o'i zai kasance masa kariya daga shaytani har ya wayi gari wa hadith ayatul kursi wa fihi hakanan kuma da hadisin da annabi kira da amince tsara sabbata a gare shi bayanin muhimmancin ayatul kursi lokacin da mutum zai kwanta bacci a cikin hadisin annabi yace wala yaqrabuka shaytanun idan ka karanta ayatul kursi shaytan ba zai iya kusantowa inda kake ba har ka wayi gari to kaga idan aka ce shaytan ba zai iya kusantowa inda kake ba ta ya za a yi kuma ya zo shiga cikin ka kenan ina fata an fahimta kaga shaytan bai kusanto inda kake ba sai za a yi shiga cikin ka ba zai iya shiga cikin hancin ka ba wa yahtamilu ay yakuna al maradu bi nafyi al qurbi huna yace kuma zata iya waye kasance abinda ake nufi da kore kusanci ma'ana shaytan ba zai iya kusantowa inda kake ba a cikin wannan hadisin da muka kawo na ayatul kursi annahu la yaqrabu min al makan alladhi yuwaswisu fihi wa huwa al qalb shaytan ba zai iya kusantowa gurbin da zai maka waswasi ba shine zuciya ba abinda ake nufi ba zai iya shiga cikin hancin ka ba a'a shaytan ba zai iya kusantowa gurbin da zai maka waswasi ya sa maka abinda ba daidai ba in kai addu'a ina ne gurbin da shaytan yake zuwa ya sa mutum waswasi a jikin sa shine zuciyarsa ma'ana shaytan bai isa ya je kusa da zuciyarka ba amma hancin ka ba zai iya shiga tunda nan ne gurin kwanan sa haka wasu malaman suka bada kun ga sun hada hadisan guda biyu kenan yawa wancan zai dauki ma'anarsa wannan ma ya dauki ma'anarsa مالي تي فيكون مبيته على الأنف ليتوصل منه إلى القلب إذا استيقظ سيكا سنتي عند شيطان يكي قوانا ما كون تنسى شمبترسا شيني تكين هانشم متن دنيا كسنتي ياسا مدامر كيوا غزوت يا إدم متن يوا يغري إدم متن يوا يغري بي أمبتش الله با تو سي شيطان دام ينا تكين هانشي كو سيك آرسا يشغزوت يا سيسا مسا أبند دي سامسا amma da zarar ya ambaci Allah kuma shi kenan sai shedan Allah subhanahu wataala ya ba mutun dama sai ya fato shi kenan sai mutun ya tsaba da harkokin sa wannan shine yadda shi Hafiz Ibn Hajar yayi kokarin tattara hadisan ya hada su ƴan uwa babban dai abin da hadisi ke nuna mana shine gurbin da shedan yakan kwana akwai ina akwai hancin mutun yakan shiga hancin mutun ya kwana haka hadisin ya tabbata yana cikin Bukhari yana cikin Muslim babban abin da mutun zai idan ya tashi daga bacci shine sai ya samu ruwa sai shaka hancin sa sai kuma ya fati shi insha Allah ta'ala wannan abin da mutun zai yi sai Allah madaukakin sarki ya turmuza hancin shedan ta hanyar fato shi sai mutun ya ci gaba da harkokin salami lafiya Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka fadi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah